ba dai ga tashi-tashin hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma. Yanzu haka wata matsalar tsaro da ke neman gagaran kundila ita ce ta batun garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa musamman ma a jihun Arewa. Kuma sau tari, akan danganta tu'annatin ayyukan garkuwan ne da wata ƙabila. To sai dai kuma, don wanke wannan kashin kaji, ya sa yanzu haka ƙungiyoyin kare haƙƙin Fulani a jihar Taraba yin ƙurowa, inda ku aka ƙaddamar da tsinuwar Fulako kan duk wani bafin lacin da ke da hannu a irin waɗannan munanan ayyuka. To ko me wannan tsinuwar Fulakon ke nufi? Alhaji Muhammad Gongola na ƙungiyar Tabital Fulako ya ce ɗaukar wannan mataki ya fi zama dole a yanzu, gani yadda ma wasu ɓata gari ke neman ɓata musu suna.
Mai magana ne Alhaji Muhammadu Gongola, chairman Tabital Fulako International, Kautin Tonin Fulako, Taraba State Chapter. Yau mun ɗauki wannan mataki ainihin mahukunta akan Fulako, har mun kawo ɗanyen madara, mun kawo goro, mun kawo ganyen kargo, mun haɗa. To in ka ga har mun kai ɗaukar wannan abu ta ƙura ta kai bango, wannan yana nufin duk wani ɗan bafulata ne wanda lalle aka wa aski, shi ya sa muka ɗauki wannan matakin domin mu kare al'ummarmu da zarge-zarge da ake tuhuman su suna cikin, in ma suna aikata waɗannan laifukan ɗin, to ya dawo ya bi dangi. Shi ma ya shiga cikin wannan zaure na Fulako da muka yi, ya rufa ma kansa asiri. Yanzu mun zira ma sauran ƙabilu ido, su ma mu ga wani mataki za su ɗauka saboda mu kawo ƙarshen wannan fitintunu a bayan ƙasa.
Kamar Gongola, shi ma dai wannan bafin latin cewa yi.
Mun taru ga baki ɗayanmu, mun yi ƙayyade, mun tabbata, mun haɗa kanmu, mun tabbata duk ɗan bafulata ne wanda aka auri uwarsa da goro, aka yi zanen sunansa da goro, aka yaye shi daga nonon uwarsa, aka bashi nonon sanuwa. To mun yi hukunci akan duk wanda ya fita ya ɗauki kayan wani ko ya fita ya kidnapping ɗin wani, to mun fidda shi daga cikin fulatanci, kuma fulatanci ya kama mana shi don darajar hijiran manzo daga Makka zuwa Madina.
Shi ko barista Bilyaminu kuma mai hanci, wani mai sharhi da fashin baki kuma ɗarajin kare haƙƙin bani Adama, na ku ganin muddin da ya gwamnatoci za su ke haɗa kai da irin waɗannan ƙungiyoyi, to fa labudda kulliya za ta ke bin kuɗin sabulu a yaƙi da ɓata gari.
Irin wannan yana iya kawo ci gaba da kuma kawo gyara a tsaro. So a su Arewa nan mutane ne wanda suke son gargajiya da al'adu wanda za a iya yin amfani da shi. Misali yanzu wane mai ango ne, wane harɗo ne, wane joro, shi ya san waye da waye a nan, su waye matasa me suka aikata. Idan irin wannan mutanen suka harzuka cewa za su ƙoƙari wajen ganin sun magance taɓarɓarewar tsaro, to wannan abu ne da yake da muhimmanci kuma za a yi maraba da shi. Fatanmu dai shi ne ita kanta gwamnati ta mara musu baya, ta ba su ƙarfin gwiwa, kuma hakan zai taimaka ma al'umma, zai taimakawa a Najeriya.
To wai ko me jama'a ke cewa game da wannan mataki na Tabital Fulako a yanzu?
Taron da suka yi, Allah ya ba mu sa'a a kansa. Duk inda aka yi taro aka ce mu nemi haɗin kai, mu zana lafiya, ai kowane yare ne yana son wannan, in babu shi ai babu zaman, ba zaman duniya gaba ɗaya.
Taron nan in ya yi shi mai kyau zai shi gaba, in ya yi shi wanda ba da kyau shin gaba babu. Kuma fatan mu da ne kowa ya samu zaman lafiya.
Koma da menene dai? Fatan talaka shi ne Allah kawo ƙarshen irin wannan matsala na garkuwa da jama'a da yanzu ma ke neman zama sana'a a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.